إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan gudiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin dalibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Alhamis 16 ga watan Jumada Ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442. Wanda ya daidai da 31 ga watan Disamba shekara ta 2020 miladiya. Allah ya karraya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda ke nan ba 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Ungwari Mijiyar Kaduna wannan kasar tamu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة نا أستاذ دكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى أجير وانا كراتون وانا لتافي وانا شيني مجلسينا 50 تقص من قانا أشافينا 70 تقص بايما يقورو بياني أكن دليلا ليسا ake kiran ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa saboda akwai shubha da yawa dake yaduwa cikin mutane suna ganin in an ce ahlus sunna kamar wata sabuwar kungiya ce wacce ta fito a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka suna jingina wato kungiyanci zuwa ga ahlus sunnati wal jamaa alhali kasantuwar wannan suna manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kansa ya sanya mata wannan suna shine sai malam yace wa akhiran yasilu ila natijatin bayyinatin wadhiha wa hiya anna ahlus sunnati wal jamaa اسم ووصف استمد يتي أقرشي نصل إلى نتيجة بينة واضحة منا كي وازواغا واتو مئسا بيننا أفيلي وهي شئتتي أن أهل السنة والجماعة lallai ahlus sunna wal jamaa ismun wa wasfun suna ne da siffa amma ba kungiya ba istumidda wanda aka dauko shi daga awwalan malai yace abu na farko inda aka samu kalman ahlus sunnati wal jamaa yace min sunnatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa dan idan an ce ahlus sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sanya wannan suna saboda a cikin hadisin da muka karanta a can baya da yace al'umman sa za ta rabu kashi 73 72 ɗan wuta ne banda guda daya aka ce masa wacce ce sai ce hiyal jama'a kaga anan kalman ta fito ko wata ruwaya sai ce hiya mithla ma ana alaihi al-yawm wa ashabi sune waɗanda suke tankwatankwacin abinda ni da sahabbaina muke akai kenan idan mutum yana so ya kasance akan sunna to sai ya bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a furuci da aiki komai na rayuwarsa ya bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya zama ahlus sunna amma ba a furuci kai ba sai malam ya ce وحينما أمر بالسنة أيين دشي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يي أمرني بسنة وأوصى بها كما يي وسلتي دأيرقو لسنة حديث إرباط بن سارية أبو نجيح رضي الله تعالى عنه عند يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أتكر رواية إمام أحمد a cikin musnadinsa yace bayan sallan asubahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalle mu sai ya mana wa'azi na makura wannan wa'azin da ya mana wajilat minha alqulub yace zakata sun girgiza saboda wa'azi ne mai tasiri wa zarafat minha aluyun idanuwa sun zubar da hawaye saboda baki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kanci wanda yake shugaban ikhlasi ina fata an gane sai wani mutumi qala rajulun minna sai yace wani mutumi sai yace ya rasulullah ka annaha maw'izatum wad'in wannan wa'azin kamar kana mana wa'azin bankwana ne saboda kiran usulubin da kai mana magana kamar kana mana bankwana ne zaka bar duniya fa ausina kai mana wasinci da me kake so mu yi aiki da shi koda bayan baka duniya an fahimci matsalan sai ce alaikum bi sunnati shine muhallin shahid ko sai ce alaikum bi sunnati ma hu kiku da bin sunnata kaga wannan na farko kenan sai ce wa sunnatil khulafa'ur rashidin da kuma sunnan khalifofina shiryayyu المهديين من بعدي ما سشريت دع الأمة بايانا زواج أبندنا أورا سأكي عضو عليها بالنواجد خيرقو دع سنة تاد ناسو بترى ما حقورنسو حقورنكو أغا أنان دع أبند من ذا الله صلى الله عليه وسلم كرن تدسو سنة أنان أي طريقتهم amma yanzu matsalan hanyar da suka bi kuma kaga wannan da ya cikaro da wancan hadisin ba hadisin Anas da hadisin Muawiya bin Hakim al-Sulami ko kuma Muawiya bin Abi Sufyan ruwayan Imam Hakim da yace ma ana alaihi al-yawm wa ashabi sune wanda suke kan kwatankwacin abin da ni da sahabbaina muke a yau kaga anan sai yace nahu bi kudabin hanyar da suka bi kaga hanyar da suka bi suka bautata wa Allah kuma har Allah ya yarda da su ni da kai idan muka Allah zai yarda da mu saboda haka Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan su kafirai nasara da yahudawa da kuma waɗanda ma za su zo a baya cikin al'ummanka da kuma Quraishawa za su yi imani da irin imanin da sahabbai suka yi faqad ihtadaw tabbas sun shiryu kaga abin sai Allah ya tabbatar da shiryar yace tabbas sun shiryu kaga anan yana nuna maka duk wani abin da za ka yi yayi kama da na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba za ka taba fahimtar addini da musulunci sama da su ba saboda su a gaban su aka saukar da addinin
hal addinin ya amfana da su saboda su suka taimaka wa addinin suka ƙara ɗaukaka addinin Allah ya yi amfani da su wajen yada addini lokacin da addinin ke buƙatar taimako amma ni da kai duk ilimina duk kuɗina duk mulkina abinda zan yi wa addini musulunci ya riga ya kafu saboda haka indai ni ne na amfana amma ba wai musuluncin kadai ba komanta matsalan saboda taimako a lokacin da kake buƙatar taimako in aka taimake ka shine aka maka taimako amma ba lokacin da baka buƙatar taimako ba yanzu misali mutum ne aka same shi da talaka ne yana fama da kansa ya buga nan ya faɗi can ya tashi can ya tafi nan ya yi nan ba wanda ya taimake shi a cikin ɗan uwansa ko danginsa kuma gashi Allah ya yi su mawadatan da za su iya taimakonsa suka ke taimaka masa ya dinga faɗi tashi har Allah ya yi masa gamdakatar sai ya samu buɗi sai ya zama wannan mutumin ya zama biloniya a rayuwarsa idan wa'annan suka zo suka mai taimako yana buƙatar taimako kaga baya buƙatar taimako saboda ya riga ne ya riga ya kafu da su ko ba su sun taimake shi ko ba su taimake shi ba ya riga ya kafu a kafafuwansa to haka addinin musulunci yake yanzu idan muka taimaka wa musuluncin mu ne amfanin ke dawowa gare mu saboda mu ne za mu amfana a duniya kuma mu ne za mu amfana a ina a lahira saboda lokacin musulunci ba ya riga ya kafu baya buƙatar taimakon mu mu ne muke buƙatar mu taimaka ma kanmu wajen yada addinin saboda ba wai dan idan ba mu ba riga ya kafu ba yanzu misali saboda kafuwar da musulunci yayi haka kurin wani zaka ga daga wani wuri wata duniya ta daban-daban sai ya zauna ko ya ce ya musulunta kuma ba wai yayi haɗaka bane da kai na mu'amala a matsayinka na musulmi amma saboda binciken da yake yi akan addinin sai ya samu dalilai gamsassu wanda suka nuna mai cewa wannan addinin Allah ne sai ce ya musulunta amma inda dan mu'amalar musulmi ne a yau irin mu'amalar da musulmi ke yi tsakanin su da juna ina fata an gane wallahi da ba wanda zai musulunta saboda ɗabi'unmu baya misalta musulunci a rayuwarmu mu'amalarmu tsakaninmu da juna tsakaninmu da abokanmu tsakaninmu da iyalanmu tsakaninmu da maƙwabtanmu tsakaninmu da abokan harkan kasuwancinmu musulmi ko ba musulmi ba baya tallata musulunci shi sa wa'anda ba mu ba suna ɗaukan wa'ansu munanan ɗabi'u da musulmi ke yi yau a matsayin musulunci ne yasa su saboda haka suke ƙara ƙyamatar musulunci amma da za mu ɗabi'antar da kawukanmu da irin siffar da addinin musulunci ya ce kowane musulmi ba sai malami ba dan yanzu in ana magana sai ka zance ai ustazu ko kuma akrama kallahu a'a ana maganan kowane musulmi ga siffar da ake so ya siffanta da shi ina ba ta an gane me yasa shi na akrama kallahu ko na ustaz zai danfi muni a cikin idan mutane saboda yana siffantuwa da addinin shi aka san sa in ba a ganshi da waɗannan siffofin ba sai ya zama abin aibantawa a cikin al'ummansa Allah shirye da mu malam yace wahina ma amara bil jama'ati a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin ruku da al jama'atu shine a wancan hadisin sai ce wama aka tambaye shi wama hiya sai ce hiya al jama'a ce jama'a ai annaji minha hiya al jama'a wacce za ta tsira a cikin 73 nan ita ce al jama'atu metece jama'a kaga al hadithu yufassiru ba'dahu ba'da hadisi sashi na fassara sashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya misla ma ana alaihi al yawm wa ashabi su ne waɗanda suna kan kokocin abin da ni da sahabbaina muke kai a wajen mu'amala a wajen tarbiyya a wajen magana a wajen aqida a wajen manhaji manhajinsu da wanda ba musulmi ba manhajinsu da shuwagabanninsu manhajinsu da waɗanda Allah ya kaddara suna rayuwa da su tsakanin su da malaman su, tsakanin su da wato wanda suke gaba da su, tsakanin su da makwabtan su, dukkan wannan tarbiyar suna akai irin wanda sahabbai suke. Shisa Umar bin Abdul Aziz yake cewa isbir nafsaka ala sunna, ka hakurantar da kanka akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce waqif haythu waqafa alqawm, ka tsaya inda wa'annan mutanen suka tsaya. Waye yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Manzon Allah ya ce sai kai irin tasu shi da kake kallede. Sai ce fa innahu ma'an ilmin waqafu, saboda su sahabbai duk abinda kaga sun tsaya akai to a bisa ilimi ne, ba jahilci ba, ba san rai ba. Ina ba ta an gane mu yau idan da zaka duba halin musulmi a yau zaka ga kode ya zama san rai, kode kuma ya zama ne wato wata al'ada wanda shi ya daura wa kansa, ba Allah ya saukar da ita ba, kuma ba manzo Allah ya ce ba. Sannan idan ka saba masa sai ya ce kai ka rena mutane, saboda shi yayi wannan aikin, kuma aikin nan ba sunna bane. In ka ce aikin nan da yayi ba daidai bane, sai ya ce kai kana rena mutane. Ina fata an gani, saboda abinda ka fadi akan abinda yake aiwatarwa wanda san ransa ne nuna masa shi, ka ce ba daidai bane, sai ya ce kai waye da zaka yi magana akai. To su sahabbai duk abin da kaga sun tsaya akai to a bisa ilimi ne, waji basarin nafidin kafu, da mahanga mai zurfi suka kame ba su aiwatar da duk wani aiki ba. Wannan magana wato Ibn Qudama ya fitar da shi a cikin Lumatul Itiqad Alhadi ila Sabil Rashad, zuwa ƙarshen maganar da Umar bin Abdul Aziz ya faɗi. Kamar yadda Ali bin Abi Talib ya ce, yanda ya zo a cikin sharafu ashabul hadith, ya ce idza zaharatil bid'u falam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan muttaba'a, idan bid'a ta fito a cikin al'umma wanda suka kirkiro wani abu, idan ma abuta ilimi basu tsawatar wa mutane akan wannan aikin fa ba addini bane, bid'a ce, sai ta zama sunna abun bi a wurin mutane. Haka ne ko? Sai a ce a kai malam wane ilimi ne, su ma ai suna yi. Ina ba ta gani ka kai su wane da wane, kai ga shi su ma suna yi, kuma ana yi a gabansu ba su taba cewa kaza ba, kaga ai ba shi bane biya. Wannan ya taba faruwa lokacin da Imam Shafi'i ya tafi Kufa, ya haɗu da Muhammad bin Hassan al-Shaybani, ne daga cikin manya-manyan malaman Abu Hanifa. Sai ya shiga cikin masallaci, sai ya tada wani bawan Allah yana sallah, Imam Shafi'i yana ciki, da ya idar da sallah sai ya ce mai ga yanda za ka yi, ga yanda za ka yi, ga yanda za ka yi, ya mai gyara kenan ko? Wannan mutumin sai abin ya mai zafi, sai ya je wajen Muhammad bin Hassan al-Shaybani, yana fita sai ya tada shi a waje, sai ya ce Allah ya na iya sallah? Sai ya ce mai a iya sani na ka iya sallah. Sai ce ku akwai wani yaro a cikin masallaci yanzu ya min gyara akan kaza da kaza da kaza. Sai ce abin da yace kenan? Sai ce eh. Sai ce koma ka tambaye shi kaza da kaza da kaza. Ya dawo ya tambaye shi me kaza da kaza da kaza, Imam Shafi'i ya bashi amsa, ya koma sai ya gaya wa Muhammad bin Hassan al-Shaybani cewa ya ce kaza. Sai ce kai wannan malami ne, kaga bai ce ai yaro bane karami ko? Me yasa zaka saurare shi? Yace kai wannan masani ne. Yace wannan ya san abin da yake yi, wannan yana da ilimi na addini. Duk da shi kuma Imam Shafi'i ya zo wurin sa idan ya koyi me ilimi, abin da matsalan shine sai yace wa awsa biha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasilci da shi, wa naha an khilafiha, kuma yayi hani akan saba wa sunna, shine wa iyyakum wa muhdathatil umur, ko yace a hirɗinku da fararrun abubuwa a addinin musulunci, fa inna kulla muhdathatin bid'a, saboda dukkan wata dukkan wani fararren abu a addinin musulunci to bid'a ce, wa kullu bid'atin dalala, kuma dukkan bid'a bata ce. Waye kira ta bata? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To anan akwai lafazin da manzon Allah ya amfani da shi, wanda malaman harshen larabci da malaman usulul fiqh suna kiransa lafzun min alfazil umum adatun min adatil umum shine makami daga cikin makaman game hukunci shine kullu wato dukkan wata bid'a babu wata bid'a hasana babu wata bid'a sayyi'a ina fata an gane saboda a zamanin walidi ne shine kirkiro wannan cewa akwai bid'a hasana bid'a sayyi'a bid'a wajiba bid'a mustahabba bid'a makruha bid'a muharrama kuma kaga wannan ba sahabi bane ina fata an gane sa'annan kuma yayi ta ne a lokacin da mu'tazila suka samu daula ta musulunci wato illar da mu'tazila ta yi take ta guba a cikin addini har yau ana fama da irin da bala'in tun shekara ta 132 lokacin da daula umawiya ta fadi daula abbasiya ta kama to lokacin da mu'tazila suka samu kafa daula suka samu karfi to a lokacin suka dinga fesa irin waɗannan guban ne asali da mutane zaka ji ko wani malami yana cewa wai wannan wace kullu ce wace irin kullu ce kulliya ce ko juz'iyya abin da yake nufi da kulliya ko juz'iyya laraba ba su san wannan ka'idar ba babu shi a ka'idar larabci gaba kidanta asalin wannan ka'ida ka'ida ce ta wani kasun gumin arni da yadda da Allah ba wanda ake kira Aristotle da turanci ina fata an gane wanda kuma a larabci ana kiran shi Aristoteles ya rubuta bayani ya sa mai suna ilmi na mantiki shi kuma wannan dan Greek ne wanda a Hausa zaka ji ana cewa girkawa ko wanda ake jingina musu geography wanda yau ya fada a garin Macedonia ina fata an gane to shi ya rubuta wannan ilimi kan ka'idarsa ta fashi filosofi ne filosof ne mutum ne wanda ya yarda da kwakwalwa bai ma yarda da Allah ba to shi ne a cikin ilimin da ya bari da ya rubuta da yaren girkawa shi ne a zamanin daula abbasiya aka fassara wannan ilimin zuwa larabci sai aka ɗauko ta ana amfani da ita sai aka mai da ita ilmul kalam kamance matsalan to wannan gubar ita ce har yau ake wato munanta da gubar yake tesuwa a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda kaje yana fadin ilmi wanda ai kullu kulliya ce ko juz'iyya wannan magana ce ta Aristotle ya dauka sai mu ce qubu halliman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala aristotle tur da mutumin da jefar da Qur'ani a bayansa in zai kafa hujja sai ce maka Aristotle ya ce mutumin da bama da yadda da Allah baka ce zaka dauki maganar sa ka fassara Qur'ani ko hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kaga tilka idan ismu tujiza Allah ya shirye da mu sai malan ya ce wa mufaraqatiha kuma manzon Allah ya hana mu rabuwa da sunnan sa ko ya ce mu ruko da ita da tura man hakuran mu والخروج والشذوذ عنها كما كذا مفصل ده سنه كما كذا اتي من زما ثانيار واري ته سنن منزان الله صلى الله عليه وسلم saboda wannan yana kara ni da samun wato alaqar sa da ubangiji Allah ya shirye da mu sai malan yace fa ali sunnati wal jamaa kaga babu ta sunna inma سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم من زن الله نيسيرا دا منشن الله سقارة تبتا أقريش دا آلا ينسى يكراس دا ونسونا أما أنت مثلا من زن الله نيكراس دا ونسونا ووصفهم بذلك كما يصفا تاس دا ون ثانيا وثانيا ما ليتي أبو نبي استمد من آثار الصحابة wannan kalma ta ahlus sunnati wal jamaa an dauko shi ne daga asari zantuka ababan da sahabbai suka furta ko suka aiwatar ko aka fadi a gaban su basu inkari ba an dauko shi ne daga gare su wanda yayi daidai da maganan imamu auza'i wanda imamu allala ta iya fitar da shi a cikin sharh usul i'tiqadi al-sunnati wal jama'a da yazo zan fitar da imamu al-awza'i imamu al-sham ya fadi a cikin littafin sa sai ce isbir nafsaka ala sunna kai a matsayin ka na musulmi ka hakurantar da kanka akan sunna duk abin da kace wannan sunna ne to ka tsaya akai kar kai wanda ba shi ba وقف حيث وقف القوم يعني الصحابة تقيا انت متانا ننسك تقيا ينا نفن صحابي وجنب انتن الدين وقل بما قالوا قبل نسك فتي أمسلنشي كيما كفتيش كفتي شكا كفتي تنتما كفتي تابابا أكنسا وقف عما كفوا فكاني أكدوان أيكن لبسيبا اندي أمسلنشي نتوها الديني بني لأن الديني إذا سرجاني sirrata ai wata dishi saboda Allah ya shaida musu manzo Allah ya shaida musu da san alkhairi ga wannan addini sai yace wasluk sabila salafuka salih kabi tafarkin magabatan ka na kware ka san wani an ce salafiya sai yace maka wata sabuwar kungiya ce ta fito na zamani wannan mutumin da yake wannan maganan fa ya girma Imam Malik da shekara 5 a Falastin yake kuma yana daga cikin jagororin malamin da ake jin ilimin sa a Falastin wato ake tutiya da shi a wannan bangare shi kuma Imam Malik a Hijaz sai yace wasluk sabila salafuka salih tabi tafarkin magabatan ka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum lalle yanda al'amarin yake abinda ya wadatar da su har Allah ya yarda da su kai ma idan ka tsita akan nasu kace ba za ka bi wanda mutane suke kirowa ba kai ma Allah zai yi da kai kaga abin da yake muku ishara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ne ya ci gaba da cewa wasalafu fil qurun al fadila sune magabata a karnonin nan masu falala guda uku shine karnin da manzon Allah ya rayuwa da su sune sahabbai ko sannan masu bin su sune wa tabi'ai sannan masu bin su sune ne atba'u tabi'ina wa'annan karnin guda uku duk alkhairin da zaka yi wa musulunci ba za ka kai su ba kaga akan sahabbai a fara da su kanin dalilin da yasa manzo Allah ya wannan hadisi yana nan a cikin Bukhari da Muslim hadisin Ubay bin Ka'ab Abdurrahman bin Auf da Khalid bin Walid aka samu matsala عبد الرحمن بن عوف ينج كن سابقون الاولون في الاسلام دان سيدنا ابو بكر يا مسلمتي دشي ابوكي كاسوانشن سني saboda ka san daman a harka ta mu'amala idan kai mutumin kirki ne to duk wanda zai rade ka kana kokarin kanar kar da shi kamar da shi irin ka ya zama mutumin kirki to sayyidina bakar shi ya tallata mai musulunci ya amsa sai suka samu matsala tsakanin Khalid bin Walid suka samu rashin jituwa da fahimta tsakanin su sai Khalid bin Walid shi Khalid bin Walid ya musulunta ne bayan sulhu Hudaybiyya shekara ta 6 zuwa ta 7 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ko Abdurrahman bin Auf yana daga cikin farko-farkon musulunci a duniya gabaki sai ya zagi sai Khalid ya zagi Abdurrahman bin Auf kaga dukkan su ai sahabbai ne ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi shine sababu rubutun hadisi yace la tasubbu ashabi ku zagi sahabbai na wa ake gayawa Khalid bin Walid ko kada ya zuwa Abdurrahman bin Auf sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina ke hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balaga mudda adihim wala nasifahu da dayanku zai ciyar da dukiyarsa ga addinin musulunci kamar zinari yayi dala kamar dutsen uhudu bai kai rabin mudin da sahabina Abdurrahman bin Auf ya ciyar babban lero mudu ɗaya kaga wa ake wa magana Khalid bin Walid هذا خطاب موجه الى خالد بن وليد خاصه والى امه محمد عامه انا وخالد بن وليد مغانا ني sannan ga al'umma manzo Allah gabaki dayan su to sai Allah ya sauki da aya la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا سألتني وكلا وعد الله الحسنى الله أكبر حدوب عند الله أي مقنا سابقية يتي لا يستوي منكم بذات زمجيدي بدأت كنكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل وندا يتير دوك يسعى مسلم كافن صلح حديبية نعم الفتح أنا أنا نفن صلح حديبية بفتح مكة يياكي بذي زمالية من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا بذي زمالية وأن سكى شيد دوك يسو سكى يياكي bayan sulhu da biya ba kaga darajan Abdurrahman bin Auf da Khalid bin Walid ba dai bane haka Allah yake kenan ko jama'ana Abdurrahman bin Auf ya fi shi me daraja sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allahu akbar yace amma fa duk da haka dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna kaga anan an nuna maka sabiqiyya kaga anan yana nuna maka falala ko sai manzo Allah ya ce khairun na cikin ruwayar Bukhari da Muslim biyayyen mutane a cikin al'umman su ka tukab ko ranka ta kabdin su sai ya ce karni sune karnin da suke rayuwa da ni thumma alladhina yadunhum sa'annan wa'anda suke bin su sune wa kadi ai kenan ko sai ya ce thumma alladhina yadunhum sa'annan wa'anda ke bin su su ne asba'u tabi'ina kaga wa'annan suke kanoni guda uku wa'anda suka fi kowace karni falala da alkhairi sahabi kamar yanda Imam Ahmad yake a cikin usulus sunna yake cewa sa'atan ya'ishu biha sahabiyun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam awa daya ko minti daya da sahabi ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa alkhairi fiye da duk wani malamin da ka sani a addinin musulunci kuma duk abin da yayi musulunci bai kai darajar sahabi ba kaga me yasa as-sabiqiyya saboda gabatan sa kuma ji matsala saboda su ne suka fara musulunci su ne da su fa ke irga musulmai adadin musulmi kaza ne a lokacin kaza kaza yanzu ba zaka iya kirga adadin musulmi ba zaka iya ba sai dai ne akin tata ace an kai adadi kaza amma ba zaka iya kidaya ba to su lokacin da musuluncin ke bukatan taimako suka taimakawa addinin da dukiyar su da karfin su da rayukan su ni kuwa da kai yanzu mun yi amfanin zai koma gare mu ba mu yi ba cutarwan zai dawo dai kanmu ne har ila yau sai malam yace ومن قولهم ووصفهم daga cikin maganar su da sifofin su wa halihim da kuma halin su fa huwa ismun wa wasfun to shi wannan suna ne da siffa an ce ahlus sunnati wal jamaa ana nufin suna ne da siffa ba ana nufin kungiya ba kamar yanda wasu mutane suke jefa shubha ga wanda suke da rauni sai a ce ai ahlus sunna ma ai kungiya ce wanda kaga yake wannan sai ka ce wanda yana kungiyanci ne amma ba sunna yake karantarwa ba saboda ita sunna ana so ka suna ce da kuma siffa ana so mutum ne siffan abinda manzo Allah ya karantar koda bai kira kansa ba ya riga zama ne ahlus sunna saboda ya taita akan abinda manzo Allah ya karantar kuma shine manzo Allah ya ce mi sai ya ce ajma alaihi immatul huda jagorori na shari'a sun hadu gabaki ɗayan su akan haka shine Imam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a cikin wato laliyasa sai yace hadha i'tiqadu Shafi'i wa Malik wa Abi Anifa thumma Ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma 'alayka mu'awwal yace wannan bayanin da kaji tun daga farko saboda ya fara ne da ya sa'ili an manhaji wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yasalu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi ya la yanfani anhu wa la yatabaddalu to shine fara da sahabbai hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatu alqurba biha atawassalu har zuwa karshe to a karshe shine sai ya ce هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل وانن شيني قدر إمام الشافعي بأبو حنيفة لإمام أحمد لإمام مالك أنا تراتو مكشي فإن اتبعت سبيلهم فموافقوا إن كبت فرشن ده سكبي سكبو بتاوى الله تكيكا سمداتيوى وإن ابتدعت أما إن كيركيرو ده تاكا بائر تاسبا فما عليك مؤول ما وان يتشوتيكا بمعنى كيكا تشوتيني كانكا أما أنت مثلا تو إناب ما ستشيوى فقه المالكي وعقيدة أشاعري ko ashairiya fikihu abu mazhaba ta maliku amma a akida abu akidan abu hasan al-ash'ari kaga anan tilka idan ismatun diza ka yadda a fikihu ka bi imam malik amma baka yadda a akida ka bi akidan imam malik ba kaga akwai matsala kenan ko eh kenan nabiu abu hasan al-ash'arin da kake magana cewa abu akida sa kai ma baka mai adalci ba saboda ashariyan da kake magana marhala ta aqidar su ta biyu saboda shi ba mu'tazile ne aqidar mu'tazilanci yake akai saboda ya tashi a matsayin agola a gidan Abu Ali al-Jubba'i wani jigo a cikin mu'tazilawa ya shekaru 40 a gidan ya konkwada aqidar mu'tazilanci duk mutumin da yake yin abu koda a kan fata ne amma da gaske to Allah zai nuna mai gaskiya kuma yana yi ne a matsayin yana neman gaskiya a goman farko na watan azumi sai yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah ya nuna mai gaskiya sai ya mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a goman farko sai manzo Allah ce mai na hore ka da bin sunna ta kaga kenan abin yake akai ne ba daidai bane a goma ta biyu sai ƙara yin mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce me kake jira baka bi sunna ta ba baka karfafawa ma'abuta ilimin hadisi ba kaga ya nuna kenan abin da ashabul hadisi suke akai shine daidai ko sai yace ba kawai dan nayi mafarki da kai a karo na farko kai har yanzu dai burgana karan samun natsuwa bane a goma ta ƙarshe sai ƙara yin mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake jira daga nan ne sai ya hawo minbari yake limamin jumaa ne sai ya hawo minbari ya sa alkyabbansa sai ya ce to jama'a wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba ni ne Abu Hasan na fita sai ya juya alkyabbansa sai ya ce na fita daga mu'tazilanci kamar yanda na juya wannan alkyabban saboda mu'tazila suna tabbatar da sunaye na Allah suna kore sufofin Allah sai ya ce to yanzu ya fita daga aqidan sai ya tabbatar da sufofi guda bakwai ga Allah sannan sauran yayi musu tawili shine aqidan asha'irancin kenan amma yanzu matsalan to da tafiya sai tafiya ya ƙara gano wannan hanyar ba shi bane daidai sai ya tuba sai ya koma aqidan ahlus sunnah wal jamaa wanda imam malik yake akai sai rubuta littafi al-ibana an usul al-diyan ina fata an gane ya sa mata suna al-ibana an usul al-diyan wannan littafi shine yana daga cikin littafin da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa duk abin da ya faɗi a mu'tazilanci sai ya warware su duk abin da ya faɗi a asha'iranci shi ma ya warware su to kenan in adalci za ka yi sai a ce ka bi aqidarsa ta ƙarshe ko in har da gaske kake saboda abin da mutum ya mutu a kai na ƙarshe shi ake masa me hukunci cewa yana kan wannan abin Allah ya shirye da mu sai malam ya ce wasummu bihi ahlul haqq aka kira su da suna ma'abuta gaskiya bi ma'ala ahlus sunnati wal jama'a aka kira su ahlul haqq kamar yanda yazo a cikin asari kuma kamar yanda yazo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wasafuhum bihi kuma aka siffanta su da wannan siffa cewa ma'abuta gaskiya ne saboda su duk inda gaskiya take suna tsayawa a kanta kuma suna kamewa ba sa sabawa mu kuwa a yau idan kaga mutum ya bi gaskiya to ta yi daidai da sirransa duk lokacin da ka samu wata gaskiyar ta saba wa abin da kike akai sai ce a an samu sabani ina ba ta an gane ba zai ce a ni ne da ya kuskure wannan shine daidai ba sai ce a an samu sabani a wurin sai yayi kokari yayi wa abin kuskure ma kaga ba Allah yake wa addini ba kenan shi addinin musulunci duk yanda aka kai idan duk inda gaskiya take karbanta kake shi sa Imam Zannuji yake cewa wal haqqu maqbulun wa in min jahilin gaskiya ana karbanta ko da a bakin jahili ne za a karbi ta amma yanzu matsala za ka ce kai waye kai tafi ka ba mu wuri kai jahili da kai za ka zo ka faɗi magana in karba a'a ku kai haka ka saba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karantansa kamar yanda yazo a cikin sunanin nisa'i yana zaune wani ba yahudi yazo kaga kakkace nan ko ba yahudi wanda bai yarda da Allah ba bai yarda da addinin musulunci ba sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muhammad innakum tushrikun ki ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma musulmai kuna shirka ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innakum taqulun ma sha Allah wa sha fulan duk kuna cewa idan Allah da wani suka ga dama ai wannan shi ma a kalmar larabci kai adafin mashi'ar dan adam da na Allah saboda ka ta daidaita dan adam da Allah yace ai kuma kuna shirka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan maganar sai ce a bakin waye fito ba bai hude sai ya ce wa sahabbansa la taqulu ma sha Allah wa sha fulan ku ce idan Allah da wani sun ga dama walakin qulu ma sha Allah thumma sha fulan ku ce idan Allah ya ga dama sa'annan wani ya ga dama kaga thumma litarkib wa tarahi ko bayan Allah ya ga dama sa'annan wani ya ga dama kaga anan sai manzon Allah ya gyara bai ce saboda maganar ta fito a bakin wa ba da yahudi ina fata an gane to su ahli sunna an kira su ma'abuta gaskiya ne saboda su siffarsu kenan ko ina gaskiya take suna banta ne yayin malam yace wa tilka atharuhum shahidatun natiqatun fi musannafatihim fi kutub sunan wal athar malam yace da sharadin maganganun su da aka dauko shahidatun yana shaidawa akan wannan maganar da nayi bayanin sa yanzu natiqatun kuma yana furuci fi musannafatihim a cikin littattafan da malamai suka wallafa fi kutubis sunan a cikin littattafai na sunnoni da kuma aqida wal athar da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda duka suna shaida idan ka dauki Bukhari haka zaka gani ko idan ka dauki Muslim haka zaka gani idan ka dauko Abu Dawud haka zaka gani idan ka dauko Tirmidhi haka zaka gani idan ka dauko Nasa'i haka zaka gani idan ka dauko Ibn Majah haka zaka gani idan ka dauko Musnad Imam Ahmad haka zaka gani idan ka dauko Musnad na Ishaq bin Rahuya haka zaka gani idan ka dauko Musnad na Imam Shafi'i haka zaka gani idan ka dauko Musnad na Imam Abu Hanifa haka zaka gani masanid din da aka rubuta haka zaka gani mustakharajat din da aka rubuta haka zaka gani mustadrakat din da aka rubuta haka zaka gani ina fata an gane ma'ajin da aka rubuta a fannin ilimin hadisi haka zaka gani ina fata an gane mushkilul athar a wannan bangaren shi ma haka zaka gansu haka kansu kan tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan su idan suna kan wani abu suna kawo hadisi sai su kyale ka sai su je su ta bacci ina ba ta gane saboda shine kadai in ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya huta ba zai tsaya yana maka wani tawili ba in dai ba hadisin da ya shafe wannan hukuncin ba ba abin da ke kanka sai ne sai bi shine kaida shine sunna duk abin da aka ce maka sunna ba za ka ce malam wani ai ga abin da yake ba a'a me manzon Allah yayi kuma me manzon Allah ya ce a karanta saboda malami ba zai zama abin koyi kai tsaye ba saboda yana iya daidai yana iya me yana iya kuskure idan yayi daidai amma shi kana bin sa ne saboda yana daura ka akan me daidai idan yayi kuskure man kuma ajizanci ne na dan adam sai ka roƙan masa Allah ya yafe masa akan kuskuren amma ba za ka bi shi ba za ka ce dan malam wane ne yayi kai ma kana kan bakan wannan abun bayan ya bayyana gare ka cewa wannan abun ne yayi ba daidai bane ina fata an gane in kuma bai sani ba sai ka same shi ka tattauna da shi ka nuna masa in Allah ya nufe shi da ganewa ya gane ya aiki da shi daman shi ne kyakkyawan tunanin da ake yi in kuwa ba haka ba to ba za ka bi shi a wajen ba kuma ba za ka aiwatar da wannan abu dan malam wane na yi dan malam wane ba hujja bane ina fata an gane hujja shine abin da dalili ya tsayu a kai na musulunci kamar shi matsalan to da mu za mu gane wannan karatun da mun zauna lafiya Allah shiryar da mu saboda haka wannan gaban ya kamata mu kwana saboda wasalitan dinnan da zamu tashi bayanin na da yawa kuma lokaci ba zai ba mu daman da zamu iya bayanin sa gamsashe ba yanda ya dace saboda haka in Allah ya dara mu tsaya a wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu daura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
bada dama in akwai tambaya ni in kuma babu insha Allah zamu mu wannan bayanin da muka yi sai mu tsaya mu yi sallah insha Allah ba tambaya kenan wa alaikum salam na okay to bayanan da malam ya koro mana take yana so ya nuna mana cewa kalman ahlus sunnati wal jamaa ba wata kungiya bace mai zaman kanta kamar yadda wasu suke cewa ai kuma kungiya ne ahlus sunna kuma kungiya ce saboda ta samu asali daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya kira ta da wannan suna kenan abinda manzon Allah ya kira da suna zai zama sabo kungiya kaga ba sabo kungiya bane ina fata an gane sannan kuma na biyu ba wai wato suna bace ta kungiya ne cin gashin kanta a ce a cikin wannan kungiyan kai ba ahlus sunna ba kamar yadda ake samu cikin masu da'awar sunna suna yin irin wannan abu in baka tare da su a kungiyan su kai ba ahlus sunna bane duk alkhairin da zaka karantar kuwa kuma duk abin da zaka yi musulunci matakar ba kai rajista da su ba kai ba ta tsaya da wannan alkhairi kaga wannan shi ma kungiyanci kenan amma ba addini ba saboda shi addini ana karanta da mutane ne su san inda sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi aiki da shi ina fata an gane idan mutum ya takaita akan haka to shine ake da'awar kiransa da suna ahlus sunna saboda a mu'amalarsa ana ganin sunna ina fata an gane maganan da yake yi ana ganin sunna sa'annan a aikace-aikacensa ana ganin sunna sannan a harkan kasuwancinsa ko aikin da yake in ma'aikacin gwamnati ne ana ganin sunna malamin makaranta ne ana ganin sunna a wajen karantar wanda yake yi sawa'un a jami'a yake ko kuwa a islamiyya yake ko a secondary school yake ko ku a primary school yake duk abinda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar a irin condition din da mutum ya samu kansa yana aiwatar da shi to wannan shine ake kira ahlus sunna ina fata an gane dan kasuwa ne a harkan kasuwancin da yake yi kana ganin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai abinda yake duk abinda zai sai ya tabbata ne manzo Allah yake ayi anan sai yayi harkan kasuwanci kasuwanci kaza ya fito kasuwancin da zaka fito shi yau manzon Allah ya riga ya bayanin halaccin ko rashin halaccin sa ina fata an gane sai kai tambaya mai musulunci yace a dangane da irin kasuwanci kaza ba sai ka fara yi bane zaka tambaya to wannan shine ake fa kira sunna komai zaka yi ka kaita a cikin yanda manzon Allah ya karanta shine ai Abdurrahman al-Ahdari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi baya halatta ga mutum musulmi baligi ne hankali ya aiwatar da wani abu a addini wani abu a rayuwarsa sai ya san me ye dokar Allah a ciki kasuwanci zaka yi kamata nan kasuwanci sai ka fito ina zuwa sai ka kira malamai wanda aka san su akan sunna da gaskiya sai ka ce an sallata min kasuwanci iri kaza me musulunci yace akai sai ce ma kaza da kaza da kaza in ya sani kenan in bai sani ba sai ya yi bincike ko ya tambayi wanda ke sama da shi in ya sani ya maka bayani kaga anan kafin ka aikata shi kenan ko ba sai ka zo ka yi dubu dubu ba sai ka zo kana tambaya shi sa in ka zo kana tambaya in an baka amsa baka yadda da amsa saboda daman zuciyarka ya riga ya karkata me zuwa gare sa sai kai kokarin yi masa kuskure ma ko a wajen bayani ka ki fito da malamin asalin yanda kasuwancin yake shi kuma ya maka hukunci abin da yaji daga bakinka wannan ba ne canza dokar a wurin Allah ba ka mai dungu shi yayi bayani akan based on abin da kai kai mai bayani yace ma ya halatta kuma asalin kasuwancin bai halatta ba to ba wannan ce maka ya halatta baya halatta shi a wurin Allah saboda shi bai san gaibo ba abinda kuma mai bayani da shi yaji ke hukunci ya gaya ma an fahimci matsalan in kuma kai gaskiya to ya rage gare ka kai ne amfanin zai dawo gare ka shi zai maka bayani ne gurgurdan abin da yaji shi yasa saboda wannan babin yana da hatsari malaman fiqh da usul fiqh suka bude babi musamman al-mufti wal mustafti ne bada fatawa da kuma mai karban fatawa ana iya zuwa mutum daya maka tambaya kin ka san shi ka san mu'amalarsa amsan da zaka bashi ba e bane da wannan wanda baka san shi ba kuma baka san dabi'unsa ba ina fata an gane saboda kowa ana bashi amsa daidai yanayi yanda yake kuma abin da yake kansa me dalili akan haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullahi dan Mas'udin yana tsaye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wani aiki Allah ya fi so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu fi waqtiha yin sallah akan lokacin ta na farko saboda shi wannan sahabin yana bukatun ya kiyaye ne sallah akan lokacin ta wani da yazo sai ya tambaya yace wani aiki ne Allah ya fi so kaga tambaya yake ko sai manzo Allah ya ce birrul walidaini yi wa iyaye biyayya shi a karan kansa yana da matsalan ne biyayya ga iyayensa to shi yafi wajibi a kansa wanda Allah ya fi so a karan kansa kaga wannan abun yana bukatar mutun ya gane wannan wani na uku da yazo sai manzo Allah ya ce mai aljihadu fi sabilillah kaga shi ya wuce wa'ancan shi bai da matsala bai da matsala da babansa bai da matsala da mahaifiyarsa bai da matsala da sallah shi imanin sa ya kafu yanzu yana bukatar ya fita me jihadi sai manzo Allah ya ce mai shi jihadi yake bukata kaga wannan daban-daban kenan ko haka Abdullahi dan Abbas yana zaune a masallacin Ka'aba yana karantarwa sai wani mutum ya zo sai ya kalle shi yace kai dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin idan mutum yayi kisa kin yi ko ba Allah zai yafe mai Abdullahi dan Abbas yace Allah ba zai taba yafe mai ba sai ya fuska sai wannan mutum ya tashi ya kara gaba ba a jima ba sai wani ya kara zuwa sai ya ce ya kai babban manzon Allah wai shin idan mutum yayi kisa da roki Allah ya yafe mai Allah zai yafe mai sai ya ce me zai sa Allah ba zai yafe mai ba sai dai kike ba taliban da suke gefe taliban su sai suka ce akar maka Allah ba mu gane wannan karatun ba wancan na farko ya zo ka ce mai a'a wannan na biyu ya zo ka ce mai eh sai ya ce na farko a maganar sa na fahimci yana so ya kisa ni na ya roki Allah ya yafe mai sai na hana shi kisa kina fata an gane yace sai na hana shi kisan yace na biyu a cikin maganar sa na fahimci ya riga yayi dubu dubu yayi kisan yanzu mafita yake nema shine sai na ce mai ba abin da zai sa Allah bai yafe maka ba kaga anan tambaya daya amma amsa ne daban-daban wannan karshe da zan rufe shine hadisi ne wanda Imam Tahawi ya fitar da shi a cikin sharh mushkilul asa da ramalana ne manzo Allah na cikin sahabbai sai wani dukkijo ya zo ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah taqabbalu mar'ati wa ana sa'im zan iya sumbatar matata ina azumi manzo Allah ya kalle shi sai ya ce na'am dukkijo ne ya wuce dan wani matashi sai ya shigo sai ya ce ya rasulullah taqabbalu mar'ati wa ana sa'im kamar aikin Allah zan iya sumbatar matata ina azumi sai manzo Allah ce la sai ce a'a saban da suke gefe sai suka ce ya rasulullah ya haka sai ce li anna shaykha yamliku irbahu saboda dukkan zai iya mallakan sha'awarsa amma yaro ba zai tazarce ina fata an gane shi yasa sai manzo Allah ya ce mai a'a to anan sai malamai suka fitar da wata ka'ida al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci yana gudana tare da illar sa in an same ka in babu illa babu illa suka ce to inda za a samu dukkijo ne karfin sha'awa irin na matashi to hukuncin sa zai zama ɗaya da wancan me matashin kuma inda za a samu matashi dumbum kaman dattijo ba sha'awa mai karfi ina fata an gane to shi ma sai a masa ilhaki da hukuncin me dattijo amin ji matsala kaga wannan babin fiki kenan to mai tambaya mai bada amsa shi mufti yana bada abin da ya ji ne ya bada hukunci in kai mai faɗi kai gaskiya zai faɗi maka abin da ya sani a dokar Allah amma in kai ƙarya ƙaryan nan fa baya canza dokar a wurin Allah yana nan a hukuncin in haram ne haram ina fata an gane dan ka mai ƙarya ya baka amsan da kake so baya canza dokar a wurin Allah kuma wannan baya kore ka a matsayinka mai laifi a wurin Allah amma yanzu wannan Allah ya shirye da mu Allah kuma ya sa mu haƙi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk